أحد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin Uthman ibn Affan da ke unguwa ta Kajar Tsaya a cikin garin Kano. A wannan yammaci na 22 ga watan Rajab, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442, wanda ya daidai da 6 ga watan uku shekara ta 2021 miladiyya. Mun haɗa a wannan masallaci mai albarka don gabatar da jawabi a kan wajibin girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma iyalan gidansa. Wanda ƙarshen wannan lacca kuma za a faɗi matsaya ta malamai na Ahlussunna wal Jama'a a kan maganar abubuwan da kowa ya sani na zaman kifiye da zaɓi, wanda kuma ya zanto cewa ya samu tsaiko sai zuwa wani lokaci. Malamin da zai fara mana bayani shi ne Dr. Kabir Muhammad Kofa, wanda malami ne a Legal ta Kano, sannan kuma shi ne BBC na Al-Istiqama University, wanda za a buɗe kwanan nan da izinin Allah tabaraka wa ta'ala. Malam zai mana jawabansa a cikin minti 20, sannan daga baya sauran malamai sai su biyo baya. Fatan mu Allah mutunci sarki ya kasance tare da shi, ya kuma miƙar masa da harshensa, ya sa ya gaya mana abin da zai amfana da shi. Haka ma Allah ya kiyaye.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رحمه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. شو أقبل نمو معلمي بإنقوانا الماجرين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kun dai ji abin da aka ambata na taken waɗannan jawabai da ake so a gabatar da su da imamin mahadinci Subhanahu wa ta'ala. Bayani a kan wajibcin mutuntawa da girmamawa da shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, sahabbansa da kuma iyalan gidansa. Kuma an ce an ba ni minti 20, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ni da waɗanda aka ayyana
zamu waɗannan jawabai Allah ya riko da hannunmu, Allah ya mana jagoranci, Allah ya dora mu akan daidai, Allah ya taimake mu da taimaki gaskiya da kuma tabbatar da ita. Ba dan bayanin gaskiya da kuma tabbatar da abin da mutum ya imani da shi ya zama wajibi a kowane yanayi a kuma kowane hali ba, na sani na imani akwai malamai da shuwagabanninmu waɗanda suke iyayenmu, akwai malamai sa'o'inmu, akwai malamai ƙannenmu, suna da yawa jinjin su suka fi cancanta da dacewa da yin bayani irin wannan matsayi. Amma ko ba komai yanayin da ake ciki na ta'addanci na haƙiƙa, amma abin da ya fi al'amarin addini babu abin da ya sha gaban aƙida muhimmanci da girma a rayuwar musulmi. Su duwan ta'addanci da za a ambata shi a kan ko me za a yi ta'addanci, ko ma bayan ta'addanci ne a kan aƙidar musulmi. Saboda haka abubuwan da zan ambata abubuwa ne na abin da ni na imani da shi, da abokan tafiyata, shuwagabanninmu waɗanda muke wannan gwagwarmaya, abubuwa ne wanda shi ne muka tsaya a kansa, shi ne muka imani da shi, shi ne babu gudu babu jar baya, shi ne babu tanazuli, shi ne babu kompromise. Mutunta Annabi Muhammadu alaihi wasallam da saƙon da ya zo da shi, da abokansa da suka taimaka masa, da iyalan gidansa, girmama da jin nauyinsu, wannan shi ne abin da muka yi imani da shi, wannan kuma shi ne abin da ba abin da ba za mu sayar ba, ba abin da ba za mu bayar ba a kan taɓa mutuncin ma'aiki a rage tsara, ko na sahabbansa, ko na abokansa, ko na iyalansa. Babu sulhu, babu rufa-rufa, babu compromise. Domin wannan shi ne rayuwa. Ka tsare imaninka, ka koma ga Ubangijinka subhanahu wata'ala da abin da kai imanin shi ne daidai, shi ne gaskiya, wannan shi ne abin da duk mai hankali ba zai compromise a kansa. To abin da zan ambata shi ne abin da na imani da shi, shi ne kuma abin da shugabanninmu suka wakilto ni na ambata. Girmama Annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam ga musulmi ya zama wajibi, ba roƙonsa ake ba, idan ya girmama ya girmama kansa, idan ya girmama ya mutunta kansa. Shi ma shi alaihi salatu wassalam in ma ba ka girmama shi ba, tunda Allah subhanahu wata'ala ya gama komai, ya nuna mana a aikace tunda ya tabbatar ya rubuta aka koya aka karanta wa rafa'ana laka dhikra, Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaki ambaton ma'aiki alaihi salatu wassalam. Kuma abin nan shi ne yake tabbata da cewa wanda ya imani da Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam wanda ya imani da Annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam, dama mutuntawa da girmamawa wajibi ne a kansu aikinsa ne, to amma dan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da cewar ba wai godo ake ko roƙa ake ba idan ka girmama kanka ka girmama wannan abin tabbatacce ne tsawon zamani Allah subhanahu wa ta'ala ya ware wasu bayansa ya ajiye su a gefe guda don wannan al'amari ya tabbata ba su ma yi imani ba da ma'aiki alaihi salatu wassalam amma suna nan kowanne an samu daga gare shi kalma ta mutuntawa da girmamawa da ɗaukaka al'amarin annan Muhammadu alaihi salatu wassalam babu wani abin halitta da ya samu kuma kai aiki da lissafinka yanzu misali an ce akwai kimanin musulmi biliyan biyu a duniya da yan duniya to musulmi biliyan biyu ka ɗauka masu hankali wanda suke zuwa masallaci su sallah su biyar ko a gidansu ko a ma'aikatansu ko a abin hawansu wanda suke masallah su biyar musulmai a duniya ka ce watakila za a samu biliyan ɗaya sauran biliyan ɗaya ka bari misali watakila ƙananan yara ne da mahaukata da kofa su ƙai amma sunan su musulmi amma wannan biliyan ɗaya kullum kowa sai ya ambaci sunan annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam da girmamawa da mutunta wannan kada ya ishe ka fa duk wani mai tsiwa mai faɗar wata magana mummuna ya jingina ta ga ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi a wofi dama shi ne wofi ya yi a banza dama shi ne mulki a cikin asiri saboda haka aya guda ɗaya da ke nuna wajibci girmamawa da mutuntawa da annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi girmama annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam duk wanda baya cin nauyinsa ya zama fasiki shi yasa ma ba a ambaton sunansa kara idan an ambace shi sai an biyo da kara saboda ne saboda ta girmamawa da jin wannan ita ce aya guda ɗaya da za mu kawo wata ta ishe mu wukar ta ishe mu tanadi ta ishe mu mai suka mai yanka da dukkan wani zindigi da fasiki da yake shigowa ƙetin ɗin ma'aiki a laifin lissu an zuru wani wani saboda ka duk wata magana ta girmamawa da mutuntawa in dai ba irin wacce ake wa Allah subhanahu wa ta'ala ba idan an jinkina da mutuntawa da girmamawa ga ma'aiki daidai duk wata niwa da rashin kunya da wata magana wata ke ba ta dace ba idan an kawo wata gefen ma'aiki alaihi salatu wassalam fasikanci ne zai kuma ya zama zindikanci kuma mu a matsayarmu
wajibin mu ne duk mutumin da ya jingina abin da yake bai dace ba ga ma'aiki alaihi salatu wassalam bai tauƙiri ba, saboda haka sai mun nuna masa ya sai kuma nuna masa bai saba ko wane ne ya haife shi, ko wane ne yake takawa da shi, ko mene ne ya taka in dai ya taɓa janibin annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam. Ina gaya musu, ina jiddada musu, mu a wajenmu babu tanazu, babu compromise, babu cewa a zauna a ɗa'a, ka bari ka daina kuma hukuncin da ya kama ai maka. Mu a matsayinmu za mu faɗi matsayinmu da ra'ayinmu, waɗanda kuma Allah ya ɗora wa nauyin ɗaukar hukunci, hukunci. A nan gaba, kafin su gaba, muna so mu yi godiya duk da wannan kamata ke zuwa ƙarshe da waɗanda Allah Ubangiji ya ɗora mu nauyi da sulɗa. Mun nuna cewa an yi abin da yake ba daidai ba, an taɓa janibin ma'aiki alaihi salatu wassalam, mun yi abin da yake wajibi a kanmu, mun ce abu kaza da ake ba daidai ba ne. Waɗanda suke da sulɗa a hannunsu sun fara ɗaukar matakin da ya kamata su ɗauka, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙarfafe su, ya taimake su, ya riƙo da hannunsu, ya yi musu agaji inda suka fara dabar. Wannan kenan ga ma'aiki alaihi salatu wassalam. Mun sani cewa Annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam a dukkanin halitta babu kamar mun san cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tabbatar mana da cewa ana sayyidu waladi adam, ni ne shugaban dukkanin ɗan adam, wala fakhara, babu alfahari a cikin wannan bayani, saboda ne, saboda isar da saƙo ne, wajibi ne ya yi wa al'umma bayani cewa shi ne shugaban halitta. Duk wanda za a kira shi ɗan adam ya amsa, to yana ƙarƙashin Annabi Muhammadu alaihi salam. Ma'aiki alaihi salatu wassalam yana daga cikin jerin annabawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aika. A ɗabi'a kuma ta annabawa idan suka zo suna shuka alkhairi ne su tabbatar da shi, idan suka zo za su tabbatar da addini, zan samu magada wanda za su riƙo da wannan addini, in tafiya ce tafiya akan samu ba. Kisa ya tabbatar mana a hadisi ingantacce na Abdullahi ibn Mas'ud da Muslim da Imam Ahmad da wato Abu Awana da sauransu suka rawaito cewar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ma min nabiyyin fa asahu lahu fi ummatin qabli illa kana lahu fi ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnati thumma takhluqu min ba'dihi khulufan. Yace babu wani annabi da zai zo da Allah Ubangiji ya aiko shi a gabanina face sai ya kasance a cikin al'ummarsa akwai mataimakansa, masu taimaka masa, masu adaba masa. Waɗannan idan bayan ya tafi za su yi riƙo da sunnarsa su ci gaba da yaɗa addininsa, amma bayan wani lokaci kuma sai a samu wasu mamaya su zo su riƙa faɗan abin da ba abin da aka ce su faɗa ba, tsirka aikata abinda ba shi ake sa aikata ba wannan sunna ce ta annabawa kenan ma'aikin alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wataala da ya aiko shi ya kewaye shi da wannan suka taimaka masa kuma suka yi riƙo da sunnar sa shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana siffar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tabbatar da ita a cikin alqur'ani kamar yadda ta tabbata a cikin at-taura ta tabbata a cikin injila yace muhammadu rasulullah wanda zina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhamu bainahum muhammadu rasulullah wanda zina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhamu bainahum tarahum rukkan sujjadan yabtaguna fadlan min allah wa ridwan kun iya ya ke saura minti biyar muhammadu manzon allah kun ga waɗannan da ke tare da shi ba siffar ashidda'u 'ala al-kuffar duk ma kada wani ya tunanin wannan suna ma'ahu ya tunanin wannan ma'iyar ma'iya ce ta addini ko ma'iya ce ta imani yi tunanin cewar shi ma zai kasance a ciki a'a wannan ma'iya ce ta jini da tsoka ma'iya ce ta danna na danka ma'iya ce ta nayi kayi ka taimaka min shi sa Allah subhanahu wataala ya ba da misalin da zai nuna cewar abu ne wanda aka yi shi a cikin goro sai ba da misali da shuka idan ta fito shuka idan ta fito za mu ga cewar akwai ganye misali kamar guda biyu da yake fitowa da farko da yake kare ta ana nan wannan ganye shi ke kewaye ta har ta yi ƙarfi ta yi ɓari a ƙarshe har ta fita da ita ce duk ƙwaya idan aka shuka ta za ku ce idan ta fito a farkon sassanta na germination idan ta fito za ku ga cewa ganye ne wani ɗan wato iri kamar allura yakan fito kamar ƙwaya su ike kewaye ta ta fito to wannan shi ne misalin da Allah subhanahu wataala ya bayar na annabi muhammadu alaihi salatu wassalam da sahabbansa cewar kamar shuka ce da ta fito kuma wato ƙansansa ya kewaye shi har ya fito ya yi ƙarfi ya tsaya da jigajigansa wannan shi ne misalin annabi muhammadu alaihi salatu wassalam a cikin at-taura wato ubangiji ya ba da misalin annabi muhammadu a cikin at-taura cewar shi da sahabbansa aiki ne suke yi in gurin sun taimaka masa addininsa ya fito cikin rauni amma da taimakonsu su Allah subhanahu wataala ya yi amfani da su saboda sun kowa a kai kamar inda Ibn Mas'ud yake cewa Allah ya duba zukatan bayinsa sai ga cewar zuciyar da ta fi kowace alkhairi ita ce zuciyar annabi muhammadu sai zaɓe shi ya aiko shi ya amince shi sakansa sai kuma sake duba zukatan bayinsa sai ga cewar zuciyar da ta fi alkhairi zuciyar sahabbansa sai zaɓe su ya ba su suka taimaka masa to wannan haka al'amarin yake saboda haka sahabban ma'aiki alaihi salatu wassalam da su Allah ya yi aiki ya taimaka wannan addini na saboda haka girmama mutunta su da ganin girmansu da jin nauyinsa yana tafiya ne ga ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma wajibi ne cin mutuncinsu da taɓa su da cin zarafinsu taɓa addini su ne suka kamar addini sun kamar alƙur'ani sun koya mana sallah to idan ka taɓa su a matsayin suna waɗanda masu ka saɓo a wajensu tana nuna cewar saɓon yana albarka dama duk masu taɓa ma'aiki alaihi salatu wassalam ko kuma masu taɓa sahabbai burin na ƙarshe shi ne addinin gaba ɗaya a jefa maka shakka a cikinsa addinin gaba ɗaya a rubuta shi sa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ja kunnenmu cewar la tasubbu ahada kada ku kuskura ku rabi sahabbaina shi zaki ba sai yadda Bahaushe ya dauki shi a matsayin zaki ba wato an batun haifar mutum a cewa na nasa ko wani taka a faɗan magana tarshen mutunci faɗan magana mara daɗi ka jirgina ta ga kowa sunan su ba ta sunan su ne sunan mutunci saboda haka ma'aiki ya ja kunnen mu a hiyar ita kar mu ba ta hankalta don ya nuna mana girman su da falalar su ga aikin da suka yi ya rantse da Allah wanda ransa yake hannunsa ita za a yi su zai ciyar da misalin dutsen Uhud dinare a tara shi kiran ko kuma dala ta dinare mutum ya same ta a ce ya sadaukar da ita to idan an zo su sahabban ma'aiki alaihi salatu wassalam idan suka yi sadaka da mutu ɗaya na abinci ko kuma rabin mutu na abinci ba ta mutu na dinare ba saboda ya yi amfani da mutu ne saboda shi mutu abinci ake aunawa da shi abinda ake auna dinare shi ne skeli ko bai amfani da skeli ba kai ka zo misalin gajeren takadiri kamar girman masallacin nan a ce tarin dinare ku gaya min idan an ce an tara dinare kamar girman masallacin nan watakila zai naira biliyan ɗari in an zo za a kai naira biliyan zai naira biliyan ɗari ko ba haka ba to sahabin ma'aiki izo ya yi sadaka da rabin mudu na garin kwaki ba fa dinare ba garin kwaki Allahu akbar jira ne wato ne da hin ala shi da ne yin karanta da hadisi abu ina zan ko ramu na yawa karanta ana fahimtar abin da yake yi don ka gane girman sahabbai ko sai aka nuna cewa idan da mutum zai yi sadaka da dinar ba fa abinci a tara kuhu wani shinkafa ya gwamnati sai ko shinkafa ce ran wasu aka ce za a tara da karan dutsen Uhud wani ko mu zo a ce da rabin mutu da irin wannan shinkafa a ce ranar da za a ba shi ya kuma dan girman Allah matsayin ku ɗaya kuma dan girman Allah wanda ya yi ka wanda ya yi shi shine zai ba da ladan a cikin kwakwan dan girman Allah ta ake kamfin ta shi kai ba za ka yi amfani da hankalin ka ba ka san cewar kawun giwa ya ta kai nara kuma to amma tun da Allah ya yi aljanna a kai masu ya yi kuma wuta a kai masu shigar ta ba yadda za ka yi in Allah ya yi wuta ya ta in Allah ya yi zuciya an karanta dole sai an samu masu shiga dole sai an samu wanda kwakwalwar ba za ta doke za ta doke kirjin su zai toshe ba za su gano wannan al'amari saboda haka waɗannan su ne sahabban ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗanda suke rayuwa duk abin da ake faɗa kake kana son annabi alaihi salatu wassalam duk abin da aka faɗa na ma'aiki su fa wato original ne kai na ka photocopy abin da yake nufi an ce ma'aiki a ɗari tsira ko tsara yana da ƙarshi ko ayyukan ta ko su sun fi ƙarshi sun shaƙa sun hana da oxygen ya shiga huhun sannan kuma ya rata ya shiga zuciyar ya shiga jinin su ƙarshen ma'aiki a ɗari tsira ko tsara da iska da suka saka sun shaƙa ya fi ga jikin su sai ka labarin su ya shi zaka hana da wanda ya ji ƙanshin annabi Muhammad alaihi salatu ya ji an ce ma'aiki alaihi salatu mai da kundin su ne su sun ji da kundin su ya shi ta cikin zancen su ya shi ta cikin kundin su don yi wato a jin da suke tare masu irin bayan jina amma in magana ta abin nan abin ya shi ga kwakwalwar su ya zauna don girman Allah ku gaya min cewa a matsayin ma'aiki alaihi salatu wassalam maganar sa idan ta shiga cikin kunne ba za ta kashe wa kwalwa ba ba za ta sa ƙarfi ga zuciya ga wani Allah ubangiji ya rubuta masa tsada ba to kai duk labarin ciki an ce ma'aiki alaihi salatu wassalam mai gora kan shi ne cikin gani kai labarin an ce misali ma'aiki alaihi salatu wasalam mai sanko kullum suke ne sun gani suke yi kafa labarin suke labarin ma ba ta aka yi daga wani har zuwa wani har zuwa wani wataƙila ma kai al'ummar na ta tsarki ne ba irin da muke da kasa ne mu tsarki zuwa ma'a saboda haka waɗannan mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma ma ya mutunta ya ba su duk abin da ya kamata ya ba na baiwa saboda duk abin da ka sani ba su wato gama ba mutuntawa tsakanin mu da sahabban ma'aiki alaihi salatu ba mutuntawa ba mutuntawa ga ya kare da namai mai sa'ani na karanta wata rana a nan wallahi da na fikin da amma ya ce 0 minutes barista 0 minutes Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam da sahabbansa duk wani alkhairi da ka sani su Allah subhanahu wa ta'ala suka ɗauko wani suka kama da shi duk abin da mutum yake takama na alkhairi to ko menene ya zo ne ta fuskar ta tarkin Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam da sahabbansa mu ɗauki misali ɗaya daga cikin misalai guda bakwai da nake so in kawo abin da ake takama da shi ake abin nan ɗinsa a duniya yanzu da kayan magana sai ake ƴancin ɗan adam ko da kayan magana sai ake haƙƙin mata da kayan magana sai ake haƙƙin yara masu magana fa ƴancin ɗan adam da haƙƙin ɗan adam tunda Allah yake bai taɓa yin wata halatta mai kyau da mutunci da daɗi kamar Annabi Muhammad da sahabbansa ba kuma tunda Allah subhanahu wa ta'ala yake adayyan su mu ga halatta wacce take kowa mara mutunci da tausayi kamar waɗansu masu ƙarancin aiki ɗan adam amma kuma da zai yi tsere nukiliya mai ke ne mutumin zai zai tsere nukiliya ai ba mai duka masa kuma ya kake ne mutumin da zai zama ya rufe ido ya je ya kashe mutanen da ba sa ra'ayinsa kai kuma in kallo kallo ma gama na kai a kogi sai ya zo a kama ka za ka kashe kifi da fa shi kuma zai rasa kanta saboda raini kana kashe kifi da fa ka zo kuma na kai shi kuma ya zo ya abin da zai kashe ka da kashe ƴaƴansa da hana kaiwa da amna ɗinsa to babu abin da ya bayyana haƙiƙanin ƴancin ɗan adam kula da haƙƙin ƙananan yara kula da haƙƙin mata kai musulmi wanda shugaban su a nan mace da kanta so ne su haɗu ba fa fara ba mace gado a ce ga shi mace ki zo an ba ki gado ba sai ta yi sabbin wani abu a ingila kuma har yanzu duk bakarar da ake fara na ƴancin mata ishirin ne to waɗanda suka zo da wannan wayewa ɗan adam mai sun ci aiki ɗan adam ne kawai ma'auni guda ɗaya ne ya shi ne tsoron Allah babu waɗanda suka zo da wannan saƙo cewar da taƙi da fari da talaka da mai kuɗi kowa da kowa duk matsayin su ɗaya wanda ya kowar shi ne wanda ya kowar tsoron Allah addinin musulunci waye kowar shi Annabi Muhammad waye kowar kamuna sabon ma'aiki alaihi salatu wassalam kaga wannan mutane sun tsinci a mutunta su ko a kyawa shi sa wani ne tashi da ya rubutu Michael Hart duka mun sani ya nuna cewa waɗanda suka fi kowa kawo tasiri ga rayuwar ɗan adam a duniya na farko sai sa Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam na arabin sai sa Sayyidina Umar na arabin sai sa Sayyidina Umar yanzu ba ana bayanin cewa misali kula da haƙƙin mutane ma'aikaci idan ya yi tara ya bauta wa ƙasa bai kamata ya tafi banza ba wanda ya fara kawo maganar albashi da kuma fansho in ka gama aiki kai ritaya a ci gaba da baka albashi sai na umar da tun ba ka nuna in ka yi an gama da kai ka zo banko in ka zo ka rayu in ka zo ka mutu ba wani gwamnati da kai sai na umar shi fara kawo harkar fansho amma su sun yadda suna mutum ta fi a wannan ɓangaren wanda kuma su ya yi imani da Allah wai ya yi imani da Annabi Muhammad wai yana cin mutuncin ma'aiki alaihi salatu wassalam, yana cin mutuncin sahabbai, wani dukkanin alkhairi da duniya ta gani ta ji ta rasu. Saboda haka matsayinmu da ra'ayinmu shi ne kare haƙƙin annabi Muhammad alaihi salatu wassalam wajibi ne a kan kowa, kuma babu compromise, babu tanazuri, babu gudu, babu ja da baya, kuma duk abin da aka sani ne tsada kome ne a tunaninsa za mu ajiye shi a gaba a kan kare mutuncin annabi Muhammad alaihi salatu wassalam da kuma sahabbansa. Muna jinjina da gwamnatin jihar Kano a bisa mataki da ta ɗauka na cewa dole duniya wannan bawan Allah da yake cin mutunci ga sahabbai da kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam a dakatar da shi a tsaye da shi kuma a yi masa hukuncin da ya dace da shi. Mun koyi baya wannan shi ne ra'ayinmu, ko muna roƙon Allah ya ƙarfafe su, ya taimake su, ya agaje su. Wannan mutum da aka samu dama wallahi muna tunaninsa, saboda shi wannan bawan Allah yau kamar su imanin shekara ta gari muna tabbata cewa abubuwan nan da yake faɗa ya zo a gaba. Ina jin ya sa sharuɗa su goma, duk abin da yake sai muke anyanta. A ce yake ba zai yarda a zauna ba sai a jirin sarki, sai a rubuta takarda, sai a yi kaza kaza kaza. A'a, a kan abin da ya rubuta ra'ayi shi zai ayyana ma abin da za a tattauna a kai, duk muka ce anyanta. Sun muka zo a kawo wannan, amma duk abin da ya sa na sharaɗi an ce an yarda kuma sai ya zulmi, sai kuma ya zulmi kare ɗalibansa da almajiransa, ya ce shi kullum so yake a zo a yi kafara. To Allah Ubangiji ya iya ne ya.
Thank you.
zakawi kamar da aka rubuta shi na wannan ruwan Allah ta'ala ya saka haka da kai yanzu amma da ba shi ne za mu kira malami na gaba domin ya kani shi ne malami shirin mansur dara sai ya biya gabatar da kari ke sa a cikin suna da ma'akarwa da su
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باين هكا من يمع لمي لا ينقوى تالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تو يايا نادت كبير محمد كوفا يارغا ياي بياني ولا بياني ناسا يا جمفر dangane da tsakawa mutane wajabcin kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabbai da farko ya kamata mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imominsa gare mu waɗanda ba za su kirku ba daga cikin wannan ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala akwai ni'imar wannan haduwar ta mu ita kanta ba na jin a cikin tarihi na kusa-kusa musamman a Kano ko a arewacin Najeriya ko a duk inda ma ake amfani da harshen Hausa akwai wata matsala da ta hada kan gabaki ɗayan musulmi ta jawo damuwarsu da kulawarsu duka al'umma aka hada a kanta babu wani wanda ya ratse akan wannan matsalar sai wanda yake man shazzatin nar kamar wannan matsala da muke kanta yanzu ba na ji akwai matsala da aka taba haduwa a kanta saboda an zo wani yanayi da aka samu wani ya takallau bi lugatina yana magana da irin yaran yana da awar imani yana da awar ma wai kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wai da kare martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ban da cin zarafinsa babu abin da yake to wannan ya tada hankalin al'ummar musulmi kuma kowa da kowa kowane bangare in ban da dai wayannan dai man shazzatin nar din babu wanda bai damu da wannan kabiya ba babu wanda wannan al'amari bai tayar masa hankali ba ana ta faman addu'a ana ta faman addu'a har Allah subhanahu wa ta'ala ya wafakar da mu mukunta suka dau matakin da suka dauka kuma aka sa mau'idukum yawmuz zinati wa an yumsharan nas Allah madaukakin sarki ya kaddara yau ita ce jajiberar yawmuz zinati din nan to amma ma ta sha'una illa in sha Allah fasal jiya ana murna an yi juma'a lafiya ana ta shirye-shiryen saura kwana ɗaya za a zo a yi wannan zama kawai sai aka ji wani baƙin labari wanda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa nan gaba kaɗan ya zama farin labari ya zama labari mai faranta dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kukan so abu sai ya zama shari kukan ƙi abu ya zama alkhairi saboda ne wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya san karshen yadda abubuwa suke kuma ku sani ba shi al-alim al-hakim an gama shirin komai an gama tsara komai gida da waje ko ina babu wanda ya fi mu murna da Allah Allah da zakuwa akan wannan ranar ta zo to kuma wa ma tasha'una illa in sha Allah to amma wannan haduwa da kowa da kowa yayin ita kanta mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani abu ne da yake nuna martabar sa da darajar sa sannan kuma wata manuniya ce cewa babu wani abin da zai hada kan musulmi illa bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wani abu ne da ya kamata mu yi la'akari da shi kwarai da gaske. Kuma magana akan kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ayi tsiye ko kar ayi tsiye, ko ayi muqabala ko kar ayi muqabala, ko ayi tamuranci ko kar ayi tamuranci, ba gudu ba ja da baya, al'amari ne bakin rai bakin fama a kowane lokaci, dama duk musulmi musamman ahlus sunna a kan wannan tafarkin ake fadaina bil arwahi law kana yuftada. Za mu fanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayukanmu da dukiyarmu da komai da komai da muke da shi. Saboda haka, ko da an yi wannan zama wanda mun tabbatar nasara tana tare da gaskiya, tana tare da sunna, tana tare da masu kariya ga martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, to idan aka kare da wannan boss, ba ko shikenan an gama rigima ba ke. Za a ci gaba, za a ci gaba da yi, za a ci gaba da yi, gwagwarmaya tsakanin kariya da gaskiya ba za ta kare ba sai ran da Iblis ya mutu. Shi kuma yaushe zai mutu? A ƙarshen duniya. To saboda haka, ƴan uwa, babban abin da wannan al'amari zai koya mana shi ne mu ƙara zage dantse wajen koyar da kawunan da ƴaƴayen martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ƙasa, alhamdulillah, alhamdulillah, musamman Kano ɗin nan da Arewa, malamai da suka gabata sun gina al'umma a kan kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ganin girmansa da jin nauyinsa da mutunta shi da kuma sahabbansa da iyalansa da duk ma wani abin da ya shafi addinin musulunci. Shi sa ko a wajen fassara za ka ji malamai wasu abubuwan idan Allah maɗaukakin sarki yana magana da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam, to irin fassarar da suke yi ba sa yin fassara harfan da harfin yadda Allah ya gaya wa ma'aiki su ba su faɗa da irin wannan fassara. Wata ma fassara aka zo wucewa ake, aka ce aka zo waje da kafalan fahada sai a wuce kawai, saboda Allah ne ya gaya wa ɗan gaban goshinsa ɗan lelansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai kuwa ba ruwanka da wannan. Idan aka zo liyaka kira laka Allah ma taqaddama min zalbika wa ma ta'akhkhar, Allah ya ji kan wani malamin, idan muka zo wani ya zo fassara wannan wurin sai ya ce ya fassara da domin Allah ya gafarta maka abinda baka yi ba da kuma abinda ba za ka yi ba. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik, ba zai ce dan Allah ya gafarta ma abinda ya gabata na zunubinka ba, sai ce dan Allah ya gafarta ma abinda baka yi ba, wa ma ta'akhara, da abinda ba za ka yi ba, ai bai yin ba kuma bai zai yin ba kuma bai yi ba. A idan nazarin fil khalqi fa'alan bi annahu ka ahmad lam yansha wa la huwa yansha, haka aka gina al'umma. Ana karanta a shifa gashi nan a ƙarshen libadi na ƙarshe da yayin maganar hukunta hukuncan taba daraja taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace daidai da wanda zai ce wai a talabijin ya gani ana zagin annabi shi ne shi ma ya zo yana yin zagin har ya ƙara da nasa, ya zo ya haƙaito to shi ma hukuncin da wanda ya yi zagin. Daidai da wanda zai zo wajen ba da kariya ya ta maimaita irin zagin da aka yi har ya zama na wakana mula an bihi, amma san shi da wannan shi ba wani karatu ma da yake yi, in dai an zo karatunsa, in dai ya hura lasifika, to maganganu na ɓatanci zai kawo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce to wannan shi ma hukuncinsu ɗaya daidai yake da wanda ya ci zarafi ya taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ko da kuwa ya ce wai shi haƙaitowa yake. A'a, to in haƙaitowa yake me yasa ya maida hikaya ta zama sana'a aka san shi da ita? Babu karatun koya imani, ba karatun sallah, ba na azumi, ba na tsarki, ba na kawai duk sanda aka zauna to yau hadisi kaza a dubu 100 da 50 da 50 yau sahabi wane, ba ma sahabi bane, ana fajajibin ran za a yi waƙi a filin mushi aka sa an sa ranar za a zo wai za a faɗi wai sahabbai guda bakwai na goyi wai sahabbai guda bakwai kun san dama ya ce Anas ibn Malik ba a mayi shi ba sahabi ba ne Abu Dujana ba sahabi ba ne Ihfatu ba sahabi ba ne to sai akwai kuma wasu guda bakwai ma da za a sake fito da su na goyi ne na ƙarya ne ba a yi su ba kwata-kwata kullum ya zama da karatun mutum ba shi da wani abu sai wannan to in ba shi ya zagi ba waye ya zagi saboda haka muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu ga wannan gaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara nuna wa wannan mutum da kuma ire-irensa makomansu idan ba su tuba sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba tun daga duniya kafin ma kuma a je alkiyama kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan mataki so mun tabe ne ɗaya ne cikin dubu da aka fara ɗauka abinda suka gani dinnan ɗaya ne cikin dubu daga abubuwan da yake jiransu wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi domin ɗaukar fansa a kan ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallam da manya-manyan masu muƙarrabansa masu goya masa baya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba tsawaitawa zan yi ba so daga dakkan malamai dakkan dakka wanda suna jira wanda za mu ƙaru ƙwarai-ƙwarai da gaske daga gare su da wannan nake cewa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara faranta mana da ɗaukakar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ƙasƙantar maƙiya sunnar manzon Allah maƙiya manzon Allah masu fakewa da cewa wai suna son manzon Allah suna kare shi Allah Ubangiji ya taimaki musulunci da musulmi kuma dukkanin masu cin zarafi da ƙasƙanta Allah ya ƙasƙanta su ya wulaƙanta su na gida da na waje mu wallahi mun so a ce ba a kawo tsaiko ba kuma wa an yi musharar nasu duha su haɗu gaba ɗaya da mun so a ce gwamnati ma ta ba su dama sun gayyato irin su Ahmad Subhi Mansur inda su Jamal al-Banna masu Zakariya Ozon su waye da waye Salim Islambuli duk waɗannan manya-manyan ƙaranan duk a tattaro su su zo su a ba su visa su zo su babu wani abin tsoro babu wani abin nan ba ma irin su Malam Kabiru ba irin su Dr. Rabi'u irin su waye ƴan ƙananan ma almajiran mu ma za su iya gama da waɗannan to amma dai wa ma tashauna illa an yasha Allah kuma gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya yanzu aka fara ta baki rai bakin fama ba gudu ba da dafa da baya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Islam da wani abu. Amma sai wannan abin ya zo ya same mu amma babu damuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kalle da rububiyya take sai Allah ya ce da tadkhulun al-masjid al-haram in sha'a Allahu amilina muhallikina rukukum mukaffirina la taqaw amma ga a wannan shekarar da take ba sai wata shekara mai zuwa ko ba haka ba to da haka zaman tafiye da za a yi da mai zaɓi a minista kalmar ka yana nan gani kawai an jane zuwa wani lokaci mu kuma ebare ji ne a to ya ba za mu zama ebare ji ba mutumin da zai karanta aya ce wakan labtu fi kalfi a ba'u talata ya ce da wannan ba a daidai lokacin da yake zaɓi
sallama yake jajin sahabbai matakar gani mu abinda nake kira ga gwamnati Allah ya saka mata da alheri kuma muna godiya da kadimin islam Allah ya kara mai lafiya amma dai abinda nake so shine abinda zai warware matsalar nan shine a fito ga mu gashi ya je ya zama su ya hakiki mu kuma za mu zo mu rafke shi da hujja da ayoyi da ke insha Allah naka ayi hakuri malam ya ga mana ayato ma ta sha'una illa in sha Allah rabbul alamin wata rana za a zo a zauna kuma za a yi bayani zaki zaki muna gane ha dan ka me jawab me abin nan na gaba wanda za mu sai mana jawabi na gaba amma ka ku shi muna son mu yi ka godiya ga kafofin yada labarai ko media gaba daya saboda halartar wannan zama da suke kamar Sunna TV kamar Africa TV kamar Hausa 7 kamar AIC da kuma sauran radio stations muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri da haka mai jawabi na gaba shine wani dakta ne mai girma ga dakkanci ga Qur'ani dakta Abdullah Umar Gadan
Thank you.
da mun sani cewa alaƙar da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaƙar da sahabban Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alaƙa ce ta jini da tsoka da rai da mata. Aqidar mu ne, addinin mu ne, abin da muke imani da shi ne mu rayu mutu, shi ne mu bada kariya ga wannan addini, mu bada kariya ga wannan sunna, mu bada kariya ga wannan dunya. To zaman lafiya shi ne a daina taɓa mana addini, kuma a daina taɓa mana aqida. Idan an taɓa mana za mu taɓa, kuma muna nan kamar yadda aka yi bayani, muna tuna mutane bayani cewa waɗannan sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mu da su wallahi, ba sama da su. Duk lokacin da muka zuba ido muka bari aka zo gurin yin sabon banza, to gaba ɗaya addini na mu za su rushe. Kuna ji kuna gani ana ɗaukar sabon banza ɗaya bayan ɗaya, a ɗauki wannan yau al'ada, a ɗauki wannan yau al'ada, a ɗauki wannan asibitin da yanzu a garin nan a kan yaro zai kira ka a waya. Sai ya kira ka ya ji sunanka ya ce Muawiya ibn Abi Sufyan ya ci abu da sunanka. A garin da ake fara wani abu, a garin da aka ji ana gani mutum ya fito ya kira Muawiya ibn Abi Sufyan wannan rubikin da ake magana a kansa ya ce wanda kare a kansa a kan rufe ba a kudi ba wannan aiki zai ba ne sabu ba. Ina da babu wani dogon fata lokaci a kan wannan, to ba ma sun zai sahabban ka dai ba. Yayin da abin kuma ya dawo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, to ya kamata mutane su waye, mutane su farka, mutane su gane ba su da wani amfani a rayuwar mu matukar ba mu addini mu gani ba da mu ba gani yake ji ba. Ina ba ta ana mai ta to ya ba mu ta ana mu bakin shi goma da dai, to wannan al'amari ba mu yarda da shi ko ba za mu taba yarda da shi ba. Ni tawar ki ko ce sakon ki sun fada kamar haka. Akwai damuwa wanda dalilin ku nuna shi kwarai da gaske, wasu suna ta faɗa abin da za su faɗa. An samu ɗan maganganu da suke fitowa na ra'ayyuka da fahimta daga wasu daga cikin ƴan uwa da kuma wasu ƙungiyoyi da muke da su a nan, duk tare muke kuma alhamdulillahi manufar mu ɗaya. Amma ku gane duk lokacin da irin wannan abu ya zo, to kowa yakan iya faɗan fahimtarsa, yakan iya faɗan ra'ayinsa. Yanzu za mu iya zuwa mu da muka zo laccan nan mu zauna a mikin mu tattauna akan wata matsala, kowa ya faɗi ga ra'ayinsa ga abin da ya fahimta. Amma za mu haƙura mu haɗa kanmu mu fice ra'ayi guda ɗaya mu ce shi za a yi, ko da ko wannan ra'ayi da za a yi ɗin bai dace da ra'ayi na shi ba. Amma tun da ƴan uwana suna so kuma suna ganin akwai matsala a ciki, to sai mu goyi bayan su. An samu ƴan maganganu da suke ta faruwa a wane ya ce kaza, a malam wane ya ce kaza, duk ba wani abu bane ba, ai fahimta ce ai. Shi yanzu daga cikin malamai akwai wanda suke ganin ba da lokaci ne a zauna da wannan mutum saboda ba shi da hankalin da za a zauna da shi, zai suke zama ne da kama kashi kuma zama da wasu suna ganin ba da lokaci ne, mu kuma suna ganin hasha ma wasu ya kamata a nuna mai ba a kashi. Akwai wanda suke ganin cewa jama na shi za a yi, ma'ana za a bayyana shi ne zai zama hilo, zai zama kaza, zai zama kaza, sai muka ce babu komai. Ya kamata mu shafa na shi mu kaskantar da shi a duniya a gane shi ba kowa ba ne. Akwai wanda suke ganin cewa kamar wani ila zama da shi ɗin nan ba wani abu ne wanda yake zai kawo mana fa'ida ba, wanda wannan fahimtar su ce amma hakika ne gaskiya mun kuma kana sani mu a fahimtar mu da muke zaune da mutumin da muka san barna da ta ajin da yake muna ganin akwai amfani ɗin a zauna da shi ba dan komai ba, a kisiyarci ya bayyana wannan zindigancin da ya gaya wa duniya su ji, kuma ya kokarin kare kansa in zai kare kansa a kan wannan zindigancin. Mu bai yi kansu gyara, to amma ku sani cewa ba wai kusan mu ne ya rabu ba, akwai da suke ganin kamar kai ya rabu, a'a wancan ya ce kaza, a'a wallahi duk bai yi kansu ne, duk ɗaya muke kai, amma gwamnati ita take da wuka da nawa. Yadda kadiyar nan take shi ne, mu a matsayin mu na wanda muke kana muke da'awa muke karantarwa, mu muke ta ɗaukan waina da bala'i da musiba da wannan mutum yake shi ta kullum mana da mu fato wuri a kan abin da mutumin ne yake aura da karanta da da'awa da ta muka kai kara ga hukuma cewa lallai hukuma ta bi mana kado a kan wannan mutum ta ɗau mataki a kansa muka fi da aka ɗau matakin a kansa shi kuma yanzu yake a yi masa adalci.
da sauran waɗanda suke goyon bayan suka ce ai masa adalci shi ita kuma hukuma take za ta yi masa adalci adalcin za ta yi masa shine a zo a zauna da shi ya faɗa kuma a ainihin wato kare kansa a mai masa da martani a abin da ya faɗa mu mun sani ko mun san ganinsa mun san ya yake mun san kuma shi waye ne to amma ai shiga an fita an je an dawo ai shiga an fita an je an dawo sai da aka bari ranar ana tunanin gobe jidu za a wannan sai aka ce mana wai wata wai kotu ko wani alƙali ne wannan Allahu a'lam wai wata wai kotu bai ta dakatar da wannan al'amari to anan muna gaya wa shi alƙalin da kotun gaba ke daya na kotu ce ta tsayar da karatunsa ta tsayar da da'awarsa ta tsayar da kaza to kotun nan muna gaya mata sai ta tanadi kuma haƙƙin Annabi Muhammad a kanta lallai sai kotu ta samar mana da mafita yaya za mu kwato haƙƙin Annabi sahabbansa sallallahu alaihi wasallam kuma mu fara idan ita gwamnati tana jin tsoro ba za ta yi ba ku kawo mana shi masallacin sarki ku bige mana abinda muke da bukata a ba mu tsaro kurin ku zube mana motocin sojoji da 'yan sanda da bindigogi ku zube mana shi a masallacin fada don girman Allah ku yi mana wannan mu da shi ne ba hukuma ce ta shirya ba a'a mu ne muka shirya a ba mu wannan dama kuna ji kuna gani an yi aiki ga an fita an dakatar da wannan al'amari kuma lauyan mutumin nan ya fito yana rena hankalin mutane wai su a shirye suke daren daren wannan zama a gobe to muna ce wanda ya sa su zuwa daga nan zuwa gobe suna tabbata da ta'ala ya mata idan ka kale shi idan a kai mana idan Allah ya kai mu gobe suna fata cewa hukuma ba ta ba su takarda a rubutu cewa ba za a yi wannan sama ba ko ba kuma ne ba to mu na hukuma ba ta ba mu takarda a rubutu za a yi wannan sama ba to duk kenan ko hukuma ta aika musu takarda cewa ba za a yi wannan ba kar su zo ina fata na fahimta to mu ma mun zauna a gida amma wallahi aka bar su suka fita suka je kuma fa da mu ma sai mu fita wanda za a zo a kara mana siya a zo a ɗauki wannan su ya zo su kayan ta fasa a ɗauka a ce ya fito mu mun yi fito mu mun yi hakuri ne mun kira saboda hukuma ta ce ba za a yi ba an ta ce da wanda ina ba ta na fahimta to dan sai ne hukuma wanda ko da take ba za a yi ba to ka aika mu ta kanta ta ba za a yi ba ina ba ta na fahimta wannan sako ne mai muhimmancin gaske ko ba ya zauna irin wasu wasu aka ba su suka fita suka ne muka fara da suka a social media ba su su a ce ba mu kowa to ko ya su kowa ce a su ne wanda shi ne a wani rikin su ba tattaunawa indai masu hankali ne sun san wanda yake jin tsoron a tattauna
misali a karkashin hawariyun malam Kabiru Bashir Abdulhamid sun rubuta takarda sun kai mai suna son su zama da shi sai je ka koni sharna na ƙarya sai fata mara biyu Umar Rijiyar Lemu an ji a waya yadda suka tattauna yake so a zauna nan ma ya gudu malam Mu'azzam shi ma ya rubuta takarda ya kai mata shi ma ya gudu amma sai taso ya taro wannan yaran na gabansa kaga da yaran da za a zo a fata aya bai gane ba kafin ko an zo mai ƙarya ma bai gane ba kana ba ka bane shi yaran da za a zo a karanta aya ba daidai ba a karanta aya da wani yare kamar yarabanci bai gane ba to kaga ba yadda za a yi ba yadda za a yi kuma mai ƙarya ya kafi ganewa ya ga gane mun neme shi da a zauna mun neme shi kuma yan uwa ne wasu na kullum lokacin da aka sa wannan wannan gama da za a yi sai abu goma waya a tambaye ka malam mutumin nan zai yadda kuwa malam mutumin nan zai yadda a zauna ba zai taɓa yadda a zauna ba amma dai kamar yadda malam Abdul da ya faɗa wallahi mu roƙon mu ga gwamnati abin da muke so gwamnati ta yi shi ne don Allah a samar da rana a zauna a zauna tun lokacin da gwamnati ta yi abin nan a mun san ya isa mun san cewa mutanen mu sun zo daga America wasu sun zo daga Kaduna wasu sun zo daga guri kaza wasu sun zo daga guri kaza za mu ba su hakuri su koma matsar ba ya zo ba sai a samu da rana da za mu zo mu zauna mu da shi muna gane ha abu na gaba zan kirawo dakta Makaduni Usman Kaba shi ma ya ba mu ɗan jawabansa a cikin minti uku zuwa biyar a kan masallacin juma'a.
Masu kishin sahabbanta a fito a nuna cewa ba inda aka tafi ko ba wanda aka yi jin tsoro hasali ma ta ƙila mun gwada kan tsoron daga can ɓangaren da su amma ina ɗan mahukuntar da lakta wato duk irin zafin da muke ɗauka a gaskiya ni mai girma gwamna Harunul Islam a wannan fagen ni ina kira masa wuga ina jinjina masa ko da an ce buƙabala kaza an ce ba mu za a yi buƙabala kuma wanda ba fata nake ba amma dai ya yi rawar gani wannan matakin da aka zo na yanzu wanda ake ciki a yanzu wato ai da ba a baci ma za a zo gare shi ba ko ba komai yau wata guda ba ga ya wani sahabi ba an magana a wancan filin ba sai ta bayan bane a cikin kuskuren duniya to ai ka ga wannan wanda ya taɓa gudana a hairu to a gaskiya ne ina jin jina masa kuma ina ganin ya gabata muna nan muna taimaka addu'a wannan aikin alhairi da ya ɗauko to Allah Ubangiji ya ba shi ikon da zama sai an gudu har a ci kuma ba dai abin da za a ci a Ubangiji ba abin da ya iya ba amma mutum kan ma mu tafi da yawa mu tafi cewa sai Imam Buhari ka ɗauriya daga Shehu Usman bin Zubi Shehu Abdullahi bin Zubi Shehu Muhammadu Bello duk sun zo sun zauna sun ya a shirya a ƙasar nan sun koyar da sayyidu Buhari sun koyar da sayyidu Muslim mutane sun shirye sun bi Allah ta kan wannan littattafa a iya tsawon waɗannan shekaru shekara 100 ba mu taɓa jin waɗannan wasu fassarori da wasu fahimce-fahimce ba sai a ɗan waɗannan farkiyar a ce kai kaɗai ka zo da wani abu da duk ba a taɓa ji ba a bayan nan muke lissafi a gidanmu cewa da kabara malam da ya dasa karatun sayyid Buhari yau shekara 70 ba a taɓa da fara ya buɗe darasin sayyid Buhari tun yana yi tun ba a haife mu ba har aka haife mu muka zo da ana yi har yi yanzu wakil ta karatun ba a hannunmu ni da alƙali in yanzu aka wakil da Halifa Asasi muka wace sayyid Buhari ni da alƙali mu za su gaba da mu iya karatun da muka yi muka karanta Buhari nan da farko har ƙarshe a gun malam muka taɓa jin wani irin fahimta ba sai dai mu san da karanta Buhari ta farko da amana kirai ma in mun zo ana karatun hadisi malam yazo ana ja idan an zo gurin da wasu suka yi wata magana wata ba kada da jibaci kasan kasa ake jamiya har sai an wuce gurin wanda yake gaba ma ba kowa zai ji da fasu jan bakin ba ba kuma kowa zai ji fasar ba kafin ku fani da fada ba a so wai ai musharaka da shi kan abubuwan da magana tun daga har malam ne yau shekara 31 malam tura min jan sayin ba in nake da mu wata kila da shekarun ka ba an ce ba 31 ba sai in shawara shekara ba ko da haka kada da maka ni abu da wannan da an ce da ku duk wanda ke da alaƙa da wannan kariya da kuke wa ko kuke yi wa da ku da ku wannan da ran an sa yi da ba ce wa in akwai tsoro da Allah a gurin da ku lalle ba tare Allah ubangiji ya karfa shi ne girma gwamna akan yanda aka kawo ta cikin nan kada wata kwalifar da shiga har sai an kire karshe irin abin da musulunci ya gane darwa waɗanda suke irin wannan abu ya zama an kai da an tabbata wannan abu
shekarun ba su da yawa sannan lokacin da ake karatun Bukharin ma kila yana kan yana wasan gare gare Allah ya taka da alkhairi malami na gaba tsohon magayakin kogo Sheikh Mas'udu Botoro Allah ya saka ma da alkhairi.
Kuma sunan addinai mai girma da babu da su kuma to ba a yi da gwamnati ta kanta da ta kanta ci gaba ba ko da jami'an ba ko idan wani haka ne sannan wanda aka gayya ba a zauna shi shi ma ko da za a ce shi ma ba a aika masa da kakar da dafa da shi da kuma yadda lauyar bai fara haka ɓangaren ɗan uwa mutum mai ina da dubu da za a yi wani da zama ba a aiko da suka tasowa wato kwamitin malaman kanu ba su tsara tsara zama an dakatar da su daga kotu ba to wannan kotu wato ba yi wannan umarni da wani san wani kotu wanda duk ba ka aika mu da suka tasarwa ba ko yana talabin yi abu shi abu da kuma sani ba kai ko ba ka aiki kuwa kasarar ciki ya kawo a jirgin hau da ba aikin kotu ba aikawa wanda za a yi wajen abuci zuwa mutuka duk da zuwa ba ɓangare ya wani kwanin zuwa amma dai abin da ya sani shi ne abin da za a yi gobe Allah ya kawo da shi Allah ya kawo da shi na rasu Allah wa kuma da yin mashi Allah ya yi alaƙa a kuma da kuma da kuma jere Allah wa alaikum wa rahmatullahi
wannan da ta gaske da shi zai ci gaba da wato wakana ne har zuwa karkar rayuwar mu ƴaƴan mu ci gaba kuma an da ta gaba wannan sai ga su jawabi ba wanda ya wuce shekara 40 ko da ɗanka an haka kamar haka za a ce ana yi ko ba ka ba za a daɗe ana yi kuma kamar yadda ya faɗa ai a kalle mu a ce mana wai mu ne ba ma san a zauna dan kan Allah wanda zai ga aya daidai ya da da ita daidai ya karanta maganganun malamai daidai ya hatta ke ko me shi ne to amma na din ya maka rana da malamin katin to ya sa ke na shan ruwa da hannun shi ko ba haka ya maka mana na lalaci na malamin katin yana nan ko ran ko tana nan ko dai muna tana nan lokacin da za a fito na ne za ka kama mai Allah ta ala ya kina fara da jawabi na gaba Sheikh Muhammad al-Bakari Mikai daga Tijjaniya ba kina zai zo mana Allah ya wani insha Allah na malam Muhammad al-Bakari
kada a maimaita saban nan kada a zauna shi malamai da suke cewa yau a ƙari a can saboda zama da shi ƙara ɗaukaka shi saboda an ƙasƙantar da malamai an ɗaukaka abu da ya yi wanda shi ne wanda gwamnati kawai ta kama shi ta kai shi kotu a hukunta shi a sa shi a kotu to wannan akwai rashin sani da rashin ilmani a kan yadda dagar ta taho abinda ya faru cewa ya yi gwamna kai ba malami ba ne gwamnati kai ba malama ba saboda mai malamai za su kawo ƙara ta cikin mutu don ga hukunci. Saboda haka su kawo malaman nan mu zauna ni da su in sun kure ni shi ke da na yi ne in na kure su in tafiya ta. Saboda haka abinda lauyoyi suke cewa sai a yaro ba. Sai gwamna ya ce to mu a gwamnati daidai ne mutum duk girman laifin da ake yi a bashi dama a tattauna da shi domin alama ce ta adalci. Ku kuma malamai za ku iya zama da shi ku tattauna da shi? Malamai suka ce za ku zauna da shi ku tattauna da shi. An ce to a shirya ba irin kanyar da basu ba Allah ya la'anci makarfi ya tsine ma albarka. Suka ce an bi takarda gida gida ga malamai su sa hannu sun gudu. Suka ce a kamo su karo su sai zuwa su kamo su saboda da tsaki da sharri da zai zai shi a. To yanzu an zo suka tuka duka. An zo an sa rana kuma amma an yi lau an yi lau an yi suka tajiye ta an aje rana. To amma abin da za mu sa ido mu gani mu bakin ciki muke da daga rana. Su kuma bakin ciki suke da daga rana. To kai ne ka je neman ɗa aka ce an baka. Aka sa ranar ɗaurin aure sai aka ce an ɗaga murna ya kamata kai ko bakin ciki kai kace a zo a yi muƙabala kuma an zo an ɗaga kuma an ɗaga kana murna. To ka kace nan ashe akwai wani lauje cikin naɗi. To da haka masu cewa kar a zauna da shi to da dama daga cikinsu za ka zo malamai ne a wajen Kano. Amma mu da muke cikin ƴan gari muke cikin dagar to mun min yadda a zauna kamar ana shan shayi a kofi za a buge shi. Kuma dai ko dai hadisin da ya kawo mun buke ne ba mu shi a kuma ɗayan malaman sunna akan wannan hadisi buke shi ne yana kawo shi za a buge shi. Ko kuma ya kawo hadisin sahihi ne akwai shi amma ya yi damfara da halin shi ta fasar ilimi a ciki. Ko mu ya ci damfara sa mu fito da sahihi. Ko kuma gabaki daya marjiin da yake badawa da arqamin da yake badawa a je a tarar babu su sunan karatun turbita dai. To saboda haka za a zauna domin idan baka zauna da Abdul Jabbari ba ba zai ci gaba da zuwa huma da tinkahu da cika baki da zarzuga wato kura ce ga tsoro gaban tsoro. Kai ka san na san ka ka san ka sani kar ka san kare idan ne littafin ka sabo haƙƙi da yake zuwa ya samu duk littafin da yayi to ni kyauta ce ta muallif. Saboda haka ba wai kiɗa shi na biyu ba. Saboda haka idan an zauna za a zauna ko mawdu'inmu mawdu'i ne na wannan kilif zagin ma'aiki zagin sahabbai iya iyalan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a nan muke tuhumar ta kuma a nan za mu yi surubin in karon kuma daga nan ka wuce kurkuku ko muna tabbatar a rubutun kurkuku. Abu ne na kudu na karshe da yake an ce kwamishina ya shigo. To ni da nake kwamishina a gwamnatin da zuci ina tabbatar mana kokonto ba domin baya karɓar walakanci gare ni. Kuna iya tunawa akwai kwamishinansa da ya reni ga marigayi Abba Kyari haka ne? Sai ya kaɗe shi gaba. Akwai adivisansa da ya reni ga janar Buhari sai ya kaɗe shi kuma yanzu a zo a yi reni ga ma'aiki a ce an yi rufar. To saboda haka wannan logoyin ba ba za a ja da baya a kan wannan ba. Kuma tun da muke siyasa da gwamna Ganduje bai taɓa samun yabo da majalla da alasaka da alheri daga masoya da makiya da ƴan son katanga kamar a kan wannan abin da yake an taɓa kan dangi. Kila na ƙarshe mawadata a cikin waɗannan lokuta malamai suna da buƙatar tsayataya ana buƙatar wato lokaci a gidajen kafafen yaɗa labari domin a yi wa al'umma cikakken bayani da wannan musibar da zo. Abu da na kusa na ƙarshe a koman san su yi fani na jiro malamai na cewa to da suna bin juna sallah ne ko sun daina ko sun haɗu kai ana yin muttafaqun alaihi.
kana maganar muskar abubu eh ai mai shi dan dangi kuma an tabo dan dangi dole a masu ganin girman cewa idan zanna da Abdul Jabbari girman sa ya faɗi to karatu bai amfani ba kai yanzu kana da girma an taba girman mai har kaza kana da girma wai ka zauna da girma kai faɗi a ina saboda haka zamu zauna da shi ba mu faɗo girma daraja ce zamu mutsike shi zamu fafara mu abu kullu zamu saboda haka zai ga maja ai maja sai mu tura jike ko ina jin sai ka ba da wasan shi mun eh Abdullahi saboda haka Allah yadda kake mu cikin maja a siyasa kace muku ƴan maja malamai akan Abu Jabbari tunda dai asalin maja an kasa kada ita wannan cike ke da gayya idan aka hado ADC aka hado CPC aka yi maja da aka rusa aka mata me sai aka mutsike ta to in Allah ya ga wannan sunan da ka faɗa shi ne musiba a kanka ko ba inda aka yi maja ba a samu ƙarfi ba shi ne cewa akan wahada a kanan uwa nuna mun tattakiya matsa ce su a magaba ni ta duk da mutane wajen sun sa magaba yadda rayu wannan musiba da ake wani kaɗan ma ka gani ka yi gaggawacin wannan kwangilar ɗan shi'a na gaskiya ya san Abu Jabbari ma ya cece shi a shi'a domin ɗan shi'a original baya wannan haukan sai zai ba ka kuɗi sai ya gaishe ka sai ya taimake ka sai ya kulla alaƙa da kai sai ya ba karamci kafin ya ce ma'aikon a shi'a sai ya fara kora waɗannan in yi mallakin ta ne fara gaya mazance in ta ce ana zage su habbai a shi'a ta ce subhanallah alhamdulillah ai zage musulmi ma fasikanci ne kuma da baraka cewa kai yanzu musulmi ne ba a san aƙidar ka ba ba a san musulunci ka ba ai wannan sun na yin ciho na zage ya gaya mana muka ce malam ne mana jinka wa ila sallallahu alaihi wa sallam to yanzu wannan dabarar da aka yi ta kawai sun zaga su ai ba ku wani addini in ya saka ka kai ka kuma yi ko na ka gaya mana mallakin ka ka gaya mana aƙidar ka ka gaya mana wani harkar ka ka kawo a jinsi ɗin ka ku gane da ina kake Allah ka so sarki ka wata addinin musulmi da musulmi ka kasance da kafirci da kafirai Allah ya ba mu musulmi ki nasara wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Da haka da malaman gidansu da wanda ba na gidansu ba sun matake sun yi maganinka kuma da sai ka shahara shi kuma a shahara tala biyu su akwai shahara ta ba Allah akwai shahara ta ban dare wa Allah to ke kan da ya ta ba wannan da kai shekan ba amma ta har ke na aika ban da shi da haka za mu shahara ta kuma bukatun da take da izinin Allah dan ba yadda za a kai kamar da zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zagin sahabbai da zagin manyan malaman da suke wa addini hidima wato ni abin da ke bani take ki shi wani kun da ya zube wuce wallahi ba wannan nan bai wuce sai samu wata makaranta a zo a kumboki a fara koya maka daga an bashi yau zan ba
amma sai duwe na take take akan shi kina take take shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala baya kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mutuntawa da jin ba da sunnata duk ran da Allah ya sunnata da kuma ya bari ka ما كان محمد أبا آلي يمزالكم يمزالكم تابعون السنان وآمنوا بما نزل على محمد وما محمد إلا رسول هذا سيكون سنان سنة بلي إبالة محمد رسول الله جون الأبائي أما هو إكراشي كده إكراشي الرسول فوق النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك saboda girmamawa saboda mutuntawa amma za ta mu ni mutun a karkan zamani kai baka iya qur'ani ba kai baka iya hadisi ba kai ba kike wuce karkariya ba dan baka taba ganin ya ta al-afdali ko ijiya ko risala a masallacin sa ba sannan kuma kai ba wani dan boko balle ma karin zuwa kana karantowa da turanci Allah ta'ala ya kare mu da bata Allah kan yi mu tabarki madidi malami na gaba wanda shi ma zai mana jawabansa a cikin mintuna guda uku shine malam Abubakar Madakai akan makallan shi amma da kuma malam ya jawabi muna da malam Shu'aib da yake da kanta bai sai tunta guda uku zuwa biyar zuwa an ta hanji haka zai zo kan harrata mu kila ma ya harrata malam din malam ya fito da gwala gwala kila man da suke cikin kirje ka ko ba haka ba malam malam Shu'aib bismillah zo ka kuma malam ka habba ni gaci ayan da ayan da
ice wato ba ma shi ba ai ko hakuri a sabon da zaka ji a kai sai musanta da wannan abin da ka rubuta shi kai da karfi ma da aka matsa shi ka san ara ma ne bari na zuba mun wato ni da mana tsoron da ka don da Allah ya sa a hadin da mun gobe ba zauna abu na farko muna zuwa abin da zamu ce sai da Allah kowa su mun dade da jama'a ba kuma an da kuma da tsara ba annan man da tsara ba to wannan shi da wai mu'amala ba Allah wannan gaske nan da mu'amala hadi la ya gurbu da wannan rabu a cikin da wannan kiran da mu yada da ya mun sanje ai shi abin da ya sama mu wannan magana hadisi ne da ya same shi hanyoyi 40 ƙarya take wallahi hadisi ne da ya samu hanyoyi 40 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahaya sunnati faqad ahaya ni wala yusu mukuri ne baki dan ba ma wannan mutum baki dan wai man ahaya sunnati faqad ahaya ni wanda ya raya sunnata sai da abun mamaki ba dan yare nan ku hankali ku kuma ku hawo sai ku tambaye shi da aka yi hira shi a BBC ne yake ya mutu da kuma ba ga ce ba to sun da kike magana ka ce man ahaya sunnati faqad ahaya ni to ai kai ka ce kai ba sai ba kuma magana kuma tun daga nan har zuwa manzon Allah ta gore shi ai da ya bada man rajiba an sunnati abu ne da kike kai ma kai ba sunna kuma ka san da tau to har ila yau daga to an ce mun daga ruwa to a alaiya hayo da kuma ina kara hakurtawa kamar yadda aka yi magana babu shakka duk musulmi duk mu'mini ne kwarai idan ka zama da wannan babu Allah ina abubuwan da alkabari ne ke gaya wa ne babu shakka dole zuciyar mutum dole zuciyar mutum mu'mini ta daga gira abin da muka taso mu sani a cikin wannan gari ya mutum baka gari da kake da mutum ka shiga a cikin sa wani ta duk mutumin da yake dan mamallin manzon Allah yayi da hukuncin sa kan shi in mutum yake rigar manzon Allah kai da shi yadda su aikata mun lakana da haka hukuncin sa kake amma ka duba yau irin lafuzan da ake dauka kan sama kan sama ana jirgin annabi Muhammad wannan amari mu dai Allah ya yi alƙawari don Allah ya ta sama in wannan al'amari su ta wata gari sama ya ummi mun sani ba a taba cikin tarihi wani ya taba annabi Muhammad ka bashi saraka Allahumma alayka bihi Allah ga ka gashi kuma mun san ba zai je da yau ba ne to raka Allah arina fi ajaib qudratika Allah ka nuna mana al-ajab qudratika akan wannan shi dan mu kuma kuma mana kuma Allah ya rabu Allah ya rabu Allah ya rabu Allah ya rabu
wannan ba Allah ya zo yana bayani da wannan rubuta da aka ba shi yana kuma ba da yake cewa ni ne ya kuma na kawarta kuma abin da yake ana ganewa ya ka kin ne ba Allah ce ka fada kanka ba wai in wasu suka zo suka taba shi wai duk malaman Kano wai su ma kwanan ya kare to mu tambayar da muke cewa shine a cikin wato ƙungiyoyin addini da ke a jihar Kano da Allah kun taɓa jin waɗansu sun ce za su kashe wani kun taɓa jin waɗansu daga ciki an tuhume su akan sun kashe wani amma kai ku har yanzu muna nan muna tuhumar ka kamar yadda hukuma ta tuhume ka akan malaminmu Sheikh Ja'far Mahmud Adam sai kafa ne kuma ka sani to kaga daga gurinku ake samun ta'addanci ai duk wanda ya iya ayatul qur'ani ya iya hadisin manzala sallama ina ce ina ta'addanci
amma wanda bai iya aya ba bai iya hadisi ba kokolwar babu komai an sun sai an aminene an agreement is the devil workshop din mutumin da kokolwar sa ta zama empty zuciya sa bai da abin yi to za ga shedan ne yake gudanar da rayuwar sa kuma in ba shedan ne yake gudanar da rayuwar ka ba sahabban da dukan mun yi Qur'ani gaskiya ne kuma Qur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi dan Qur'ani littafi ne da babu kuskure a cikin sa Qur'ani tun daga farkon sa zuwa ƙarshe abin da yake ga mana sahabban nan aljanna ne ba sai na da ayi ba mun san wannan idan ka samu gargara sai ma kalibi na siya abada 11 ce a Qur'ani amma guda takwas tana magana ne akan sahabbai za su shiga aljannatu su dawwama guda uku sai take magana akan kafirai za su shiga wuta su ma su dawwama to kai kuma ka kawo mana aya guda biyu ko uku da ce sahabbai din wuta ne daya biyu ka je ka kawo su ba haɗe tak ka kawo da ya ƙarshe yan uwa mutanen wannan al'ummar na Allah salama Allah ya gina su gida uku daga muhajir sai ansar sai kuma alladhina ja'u min ba'dihim للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذا هو المهاجر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شع نفسه فأولئك هم المفلحون وأن أنصار كنان da shi da ni da ku ba ma cikin muhajir ba ma cikin ansar to amma na ukun Allah ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kaga to ni malami da wani yazo na gaji sabai ce to kana cikin lil fuqara ne ko kana cikin walladina tabawwa'u dar wal iman me yasa baka zama da cikin walladina ja'u min ba'dihim ba to kaga laysa min haula liman sabba haula duk wanda yake zagin wannan ba mutumi bane shi ta Abu Dhur ayace duk wanda yake na zagin sahabi bindiki dan ba abin da yake shi rubuta kai wannan addini ila kwangila ya dauko daga can wata kasa masu abin nan ai muna gane ila yana dan samun ƴan canji yana samun mota yana samun kaza sai kan tafi da addinin sai bi amma kuma ku kwantar da hankalinku wato alƙawarin Allah gaskiya ne Allah in yi alƙawari gaskiya ne duk inda gaskiya take ita Allah zai taimaka Allah ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad wa la yansuranna Allahu man yansuru Allah ya faɗa sai wa inna jundana lahumul ghalimun sai yace kataballahu la aglibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz Allah ta'ala ya tsora gaskiya akan ƙarya kuma Allah ya kawo wannan ranar wato kun san me da hamuwar ka wallahi indai an yaji an ambaci malam kabiru bashir abdulhamid je ga matashi ne da ƴan shekaru ƙanana amma kuma sai ya sa garbi kuka Allah ya kare mu da kasa an ta an kawo littafi na al-afat na an-na'isi yana wajen masallaci malami na gaba kuma na ƙarshe malami na gaba
Gracias. maganganu kamar haka. Na daya abinda ya zaunar da wannan sama wanda yake shi ne muhimmanci gaba daya abinda yake da alaka da mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam. Matsayin annabi a gurin Allah mu abinda muke yi na jikari a kan mutuncinsa muna yi ne a bada na ibada Allah ya samu muna bauta masa da shi amma ku ba mu yi ba. Allah ya riga ya wata daga marri a kunan kuma ba zai canza ba. Idan muka kalli al-Qur'ani za mu ga cewa Allah ya karɓi sarki ya ba mu labari na sirrin annabi. Lokacin da Allah ya karɓi sarki ya saukar da ruwan tufaru cewa ya fa fatahna abwaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan fa taqa al-ma'u ala amrin qad qadir wa hamalna ala dhalika al-wahid wal-qahhar zayti al-tajlil wa nahil al-ruwan wa nahil al-tawqa duk wata kufa a sama aka ce ta huta duk wani idan ruwa aka sama aka ce ya dare wannan duk girman sa idan ya taso yadda faru wannan ruwan haka Allah yake kita shi. Amma ga jirgin annabinmu tana sauke da mutane tana keta ruwan babu abin da ya same ka. Don me? Don Allah ya ce ta jiri bi a'ayuni a kan idanmu jirgin ruwan take tafiya a kan idanmu muke kula da ita. Idan muka dawo muka sake kallon yanayin da aka haifi annabi Musa da halin da ake ciki na tsoro da tsaka a wannan lokacin kowa ya san cewa mun an haifi yaro ya kashi aiki amma Allah madaukakin sarki wanda ke kisa aka haifi ɗan aka ɗauki ajiya aka bashi kuma aka hana shi kashewa don me? Saboda ƙa'ida Allah ya ce wa lisna ala ayni to haka kuma Allah ya ce wa annabi fasbir fa innaka bi a'yunina. Wannan kulawa da kariyar da kaga Allah ya ba wa insan annabawa a yanayi mafi wahala suka keto shi suka wuce to tunda Allah ya ce idansa yana nan akan annabi da kulawarsa da kariyarsa to tana nan ko annabi ya bar duniya ko ba wanda zai kare annabi Allah ya ƙi sanin annabi wajen kare shi shi ya sa yake inna safainaka al-mustahadina. Abu na biyu shi ne a kalmar ɗan mata da suke amfani da ita ba suna faɗarta ba kar su manta lokacin da annabi ya zo shiga garin Makka aka hana shi. Allah ya ce wala yajrimannakum shan'ana qawmin an saddukum 'ala al-masjid al-haram an ta'tabu sai ce wa ta'awunu 'ala al-birri wala ta'awunu 'ala al-ithmi to ma dalla da taran da za a haɗu amma manufarsa shine kare mutuncin manzon Allah. Na ka kome za ka faɗa da duk wanda kake ganin an haɗu da shi in dai haɗuwar akan kare mutuncin manzon Allah ne to ma dalla da wannan haɗuwar. Dama Allah ya ce la ka'ida fi kafirin min najwa illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an wanda dukkan abubuwan nan guda uku da ma'rufin da islahin bayna an da sadaqa ba su kai mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku shi ne a maganar tattaunawa saƙon da sabon da ya bayar abu yana da muhimmanci ƙwarar da tangata don mutanen nan makaryata ne mayau da rani shi ma mai girma gwamna ya tabbatar da makaryaci ne mayau da rani saboda lokacin da matsalar ta faru sai ya lafa rashin a ji a koma a saurari kuma shirin ilimi shi ma ya tabbatar da cewa an zalunce shi shi kashi mai girma gwamnan shi ya ce matsayaci ne a cikin bayanin shi akwai yaudara wannan tsayar da dama ba haushi ya ce an inda sani yadda ba ta sharuwa barewa ba za ta gudu ba ɗan tsirar da shi to tunda shi jagoran makaryaci ne kake mamaki idan daliban sun zama makaryata yasa duk abinda baka yi tunanin za su juya ba to suna iya juya shi lalle ko goma maka ga da an ji labari sun mulki ta da mota da littattafai to lalle kan za mu ga rawar nan wajen kuma duk wanda ya sani ya san daga Kaduna na taho na shi kuma ba za mu bar garin nan ba sai Lahadi ta juya ba kan za mu ji don haka maganar tattaunawa muna faɗa musu wallahi na sha ba wanda suke bibiyar karatu suka rawa idan ba kamun Allah ba gwamnati ta shigo na rantsi da Allah ba zai taɓa yadda a zauna da shi duk wanda ya kalli zaman da aka yi shekara ta 2013 za ka fahimci idan an zauna za ka yi masa kyau kuma za ka yi masa kyau to daga nan ya riga ya yi makansa hukunci duk sharadin da zai sa sharadi ne na ba zai yadda da a yi zaman ba amma ba zai ce ba zai yadda ba sai ce ga sharadi ku tambayi ɗalibai shekara 2013 da aka zauna wata gwamnati ce ta zo ta sa a cikin zaman gwamnati ta ma san ne ai ba ta sani ba to inda zaman zai yi ta gaske ana iya zuna a tattauna matsala ta irin ne ita ma gwamnati sai ta gani a gari ai an zauna an tattauna da wani to makaryaci ne ba zama zai yi ba amma zai zo ya cika baki ya ce zai zauna yanzu mutumin da zai ce da Ibn Hajar al-Asqalani yana da rai siyayen cikikiki ya zauna da shi saboda Allah mutumin da zai ce zai iya zama da Ibn Abbas da Muhammad bin Abraham ya ce ko Ibn Kemiya ba wallahi ka san wannan kwata-kwata bai ma san me ake cewa ilimi ba shi yasa yake wannan magana amma kamar yadda Dr. Abdullah ya ce da an zo an zauna ranar zaman ne zai tantance mutane za su gane mahaukaci ne ko ɗan iskan gari ne da haka duk abin da ya faru ana da matakin da ya dace da shi in an zo zama ya nasu bai wa mutane hauka ba a zaman to kaga an gane cewa abin da yake yi ba hauka ba ne ɗan iskan gari ne don kuwa aka zo ya hauka to daga nan sai a wuce da shi gidan mahaukata da haka mu abin da muke faɗa zama muna nan daram kuma da izinin Allah a saƙon da zan faɗa wanda ya shafi ɓangaren gwamnati daga ƙarshe saƙo ne kamar haka shine ita abin da ya shafe ta ta sani cewa in abu ya faru daga ƙarshe suka wawaitar da zaman nan aka ƙi wani abu ya zo ya faru to duk abin da ya faru alhakin yana kansu sai sun ɗauki matsalar tun daga duniya lahira don wallahi mutuncin annabi na kowa wannan shine abin da za mu faɗa musu sannan in ya faru sun ce ba za su barshi ya zauna ba saboda wasu dalilai na su ko daga ciki su samu sharaɗin kada ya tsara gayyatar cewa a zo a yi muƙabala a karafin shi amma wallahi in ya buɗe baki ya kira mu kuma sai mu amsa masa wannan mu shine abin da za mu faɗa kuma duk wanda ke kan gaskiya Allah ya taimake shi kamar yadda akwai wani ɗan shi'a da muka tattauna da shi yake cewa wai in je in saurari tattaunawar da aka yi da malam Sarkuri da malam Jafar na ce masa wallahi ba na maka shakka malam Jafar malamanmu ne kuma suna da falala a kanmu Allah ya ji ɗanka na ce amma na rantse maka da Allah in kuka buɗe ƙofar tattaunawa da mu malaman sai kun sha wahala a hannun wanda muka sha a hannun su malam Jafar kuma in ƙarya ne ga mu ga su shi wannan mahaukacin a haukarsa bai san da tsari da yake yin karatu a nan wallahi sai mai shekara bai wuya ne shi ya ɗauka cewa abin da nake faɗa na karatu sai daga ya tsara min ne nake faɗa to haka ya ɗauka sannan ya ɗauka cewa ko ni tirbi ne na wata jami'a ya ɗauka cewa a san waje ne ka galibi na rashin da yake zuwa zai firgita wasu da su za ka ga kalmomi ne da shi abu nan gwanda ya amfani da su cikin ta zingar waraka irin su wa kullum yi na fandata fandata wani da ya zo wanda larabcin sai ya firgice da haka muna faɗa maka saƙo daga wannan makaranta
duk abin da kake takama da shi na karatu inda ka koya nan muka koya kuma babu wani yare da zafi wanda ba ma shi kuma mu muna roƙon Allah ya kawo ran da za a yi zama da kai kuma muna faɗa maka da saƙo daga gurin mu cewa asali ma kai munazaran nan baka saba ba kai matsurashi ne kuma na kalubalance shi cewa in ba da shi da malamin akan mu babu wani zama da kai mun kuma wannan abin ya zama jiki gare mu mun zama jiki ga abu saboda in gobe aka ce ana nan za mu amsa sati mai zuwa ma da gwamnati za ta dawo da shi wannan kuma dawo saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa annabi daraja duk wanda suka tsaye wajen zifafi da mutuncin annabi Allah ya ƙara mutuncin su kuma duniya ta yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
shine da kuma kirkirar da kuma shigar yi a wara
wanda shi ne yake gabatar da jawabi na ƙarshe akan wannan ra'ayin akan wannan jama'a ta shirya wanda Allah ya yi sarki bisa da ra'ayin da ya ba ta a yau.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم babu jagarta masa da sarki wannan jawabi da zan gabatar shi ne kamar a matsayin jawabin bayan taro tausiya ko dominikin na wannan taro da kwamitin masu da'awar sunna wadanda mu kamar reshe ne na zauren jamaiya ko haɗin kai na malamai wannan za mu gabatar da shi domin ya zamanto kamar muryar muke officially ga abinda muka yarda da shi ga abinda kuma muke kira zuwa gare shi a wannan jaba bayan bismillah lillahi muhammadin allah sallallahu alaihi wasallam yau muna 22 ga watan rajab 1442 daidai da 6 ga watan uku miladiyya 2021 wannan kwamitoci masu albarka sun yi tsokaci wanda shi ne kamar kulasa da aka gabatar a wannan taro a gaɓoɓi guda biyar matashiya su guda biyar ta farko mele kuma a jabba na biyu matakin da malamai suka ɗauka a kan abjirba na uku matakin da gwamnati ta ɗauka a kan abjirba na hudu kotu sannan na ƙarshe matsayar laifin abjirba ya ce kusurwa da fitowa ya to sharafi rashin kunya har zuwa ga zagi da malamin musulunci na zamaninsa na nagarinsa na talakawa har ma da kufari har sai ga malaman da suka gabace mu haka yi ci gaba har sai ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallam da zaman iyalai gidansa duka wannan yana iya cewa domin kare addini ne da kuma bayan Allah wajen Allah da yake ganin an taba musu martaba ko an zara musu ko haƙinsu akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya daga ce masa kare abola ya fi shi to da alama cikinsa kayyar Allah da waɗannan bayan Allah da yake yi wa ƙahabu da sharri da jamhur sai ga cewa abuka kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin karfin masu cikin karfi yana nuna su da kariya da hali bidin sai abuka kan zalimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jingina masa karantattu zantuttuka da nuna alƙarika da babu wani malamin musulunci da ya taɓa fassara waɗannan hadisai sai ya ce haka da shi ne ce sannan ya ci mutuncin masu hannun ke da zage su da kuma su kan cewa suna sanin kuma ke ce shi ne wani nan hannun tun da mutum ke so a hausa ba a taɓa jin wani mai magana da hausa yana taɓa wa hannun sanar ba a kan yawa da taɓa kai na wannan ta farko ma wani ruwa wannan kuwa rijen wato misali ɗaukar da mutum waɗannan maganganu mata suna kada hankalin musulmi a kodina har ta yana tsorowa da kansa da kuma da al'umma suke yi sai ya gaci yana barazana shi da mabiyarsa a kan amfani da ƙarfi domin yin ta'addanci a kan mutane ta hanyar yanka ko ce zai kashe da mutane wannan shi ne babban ne ba musulma ridda da kuma barazana da aminci da zamantakewa a al'umma. Mutakewa da suka ɗauka irin yadda suka saba wajen ƙoƙarin ba wa cikin Allah kariya ta hanyar wa'azoji na tsoron rubutun da sauransu. Ba ma shi wannan mutum mutum ba ya kowa kowa idan an yi masa gyara ko an masa nasiha ko an ja hankalin sa ko an masa rani. Kunnan ƙorafi ruwa yake yi da duk abin da aka gaya masa. In yi ne an ya musa masa hazo ya ji jiki sosai sai ya tattara ina da kirkirar tafiya da duk can da ba san waje ya je ya ɗan huta hazon ya wace a manta magana suna sai ya dawo da tura daga inda ya tsaya. Wannan shi ne sanar da jin mai shekaru da dama. Wannan ya sa malamai suka yi kirkiransa ya zauna a tattauna a yi muƙabala da ido da ido. Kimanin malamai sun kai goma galibin matasa ne da cikin kano da wajenta sun yi ta neman ka da muƙabala. Yana sa sharuɗa in an ci ta sharuɗin nasa sai ya kare kira wasu. Har da gaskiya ta ga cewa sai kan kano ko mai kakanni guda da za a kano. Da kuma ya taɓa cewa ko wani tufa ne wato tufan maniyyi a da wata kanta ne ko tufan maniyyi ne zai zama muƙabala da shi. Ƙarshe wani malamai suka nemi gwamnati da fatar Kano shiga cikin wannan al'amari wanda ya kai ga dakatar da shi a ƙasar al'amari an taɓa neman fada yanzu kuma gwamnati ƙarshe ne ya kai ga dakatar da shi da haramta masa kuɗuwa da zaunuka cikin al'umma. Daga bisani alal da horar da shi da kansa yadda gwamnati ta tsara masa tattaunawa da malamai. Gamayyar malamai ta kira abin da suna fitiye da tuhuma a reji bisa da can alfa kurori da ya tattara a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama da iyalansa da almajirai. Babbar manufar mana fitiye jama'a tun da akwai sabani a kan sa. Babbar manufar mana fitiye shi ne a nuna wa mutane musamman mutuniyarsa cewa ba shi da gaskiya ko kanin cikin wannan da hawa ta ta ƙarƙashin zafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da manzaransa da sauran manyan malaman musulunci ta hanyar kore namu da ƙaryarsa inda ba sai ke kawo guni ɗaya da aka zargi annabi ba a cikin garin da musulunci. Haka zuciyarsa ce da dindimin idanun ba su kira sani suka kai shi ga wannan mummunar aƙida. In ba ta wannan hanyar ba ko an ɗaure shi wata rana a ƙarshe shi ya ci gaba da ci da gudun kan wannan ƙayyare da ya yi zuwa zuma. Amma da za ka fito da mutane abin da yake yi na ƙarya kowa ya ga shi a fili to ko wannan gaba ya fito ba su da abin da zai gyara mutane. Wannan shi ne babban hikima mu ta cewa a zauna da shi wani ma ta tattauna da shi to ya kuma nufi ne. Allah ya saka wa gwamnan mu da sai shi da sauran abubuwan gudanar da wata gwamnan na yanzu hukuma inda suka karɓi wannan hoke na malamai da muhimmanci suka yi ta zama da su har sai suka kai da ɗaukar matakin da suka ba ta sun bi da hannun kotu har aka samu gidan doka aka dakatar da shi domin a kwantar da hankalin al'umma a yi kuma bincike kan al'amar da wani na more ke ke yi. Haka na aka karɓi tsoronsa na domin a kwantar da hankali a yi kuma bincike kan al'amar da wani na more. Haka na aka karɓi tsoronsa na abubuwa na da shi gaban malamai domin ya ba su hujjar ta'awoyin da ya dinga yi. Haka aka shirya tsaf aka fara nuna gobe na ji shirin da kuma sun bakwai ne da ji a kuma fara shirin da kuma wajen rajar da yana duk da wuta a cikin da yi shirin da za a fara nuna ne da bakwai da wajen uku duk da ji da wani sa yi ne da ji a ji a aka harka a wani lokaci domin wannan nuna har da zuwa ji a bayan ba da wani sun gama ce tsaf ne suke yi wannan kan ta hali sai kuma ga labarin cewa kotun da ta tsaye da shi ta jaje da matsayarsa da aka fassara da cewa wai ta hana shi ya fito cikin al'umma ya amsa tambayoyi da za a yi masa. Hakika wannan labarin ya da su zuciyar mummune ya ba da hankalin musulmi a ko'ina da shi. Abu na hukun fitahika mu almajirai da kuma malaman jiha kano ba mu da alaƙa da koto a wannan al'amarin. Gwamnati ce ta kai kaya kuma mijanta kuma ita aka aikowa da bayanin cewa ta hana shi ya shigo cikin al'umma ya hanka tambayoyin da za a yi mata. Tsakanin gwamnati na ake communication da kuma ita kuma a jiya kuma ta ce wai har yamma ya je cikin wannan doka. Da farko dai wani lauya ne ga da wannan arziki. Wannan dala ba mu iya sanar cewa har yanzu mene ne ya kai shi ga haka kuma ba ta aika shi. Abin da kai shi yadda yake da ranar juma'a ya kai karar dab da ranar da za ta ke san da mu. Yadda neman ba a cikin ƙoƙarin warware wannan kullum zai yi wahala har a samu aikin a lokacin da wani tsara maka. Ya kamata a ce an yi wannan duk da kuma da lokaci kuma ya kamata a ce lokacin mai kara a gwamnati sun nemi a tsokace wannan tuhuma da gwamnati ta ba da damar a yi bisa neman alfarmar wanda ya ke kara domin kenan da mai kai kara da wanda ya ke kara babu wanda ya ke da matsala kan wannan tattaunawa ta tuhuma. Da sun yi azama da sun yi azama kuma da wani gwamnati sun yi hijira da sun fatakar da alƙalin ya bar wannan al'amari ya tabbatar da shi yadda yake. To amma dai ba za mu iya kama kowa da jiki ba domin abin ya zo daga sai dai lallai akwai abin da mu ba sai a cikin wannan al'amari muna ganin ba a magana ba za a iya gyara waɗannan gura-gura ranar shirin da wata da wata uku da aka ga kuma kotu kuma an koka da wannan ranar za a iya gyara wannan gura-gura da za a sake zama kuma wannan ana akwai damar a ji a ce ban da ita wannan tattaunawar da ake an hana shi kuma ba a kula ce amma wata tattaunawa akwai bukatar ce an zauna an yi ta inda lauyoyi suka yi dama ko su tunano haka da haka ya kamata su kuma za su zama su kaya. Matsayarwa ita ce muna cikin ƙona kwana na zaman tuhuma muna cewa ko ta fara gwamnati damar ci gaba da wannan jirgin na ɗaya da yake muna tabbatarwa da kowa cewa babu komai cikin wannan zaman tuhuma ba shi ake yi da wani ruwa da kuma ya taimaka wa wasu mutane su ba da tuhum faɗa da ƙarfi da zuci ƙarfi zuwa cikin mutunci da shari'a da girmama Allah da wannan da ake nasa. Muna tabbatar da gwamnati da duk wani mai fatan alkhairi ga al'umma cewa kuma su yi yayi ga duk wani tsari da zai kawo ya kuma wanzar da zaman lafiya da ci gaban al'umma manzon Allah ta zama a garin da kuma duka da kuma zama a wannan ƙasa mai albarka. Ci gaban addini ne a garin duniya ko kuma ci gaban addini ko kuma na duniya kowanne mu a gobe suke ne a shirin mu a karɓar al'amarin yana nan inda da ake cewa komai na muna nan da famu suna ɗauke malaman da su yadda a gudu suna tibiyar shi suna nan suna jira kowane lokaci sun malaman da suke jawabi sun yi tara da cewa suna nan a shirye har ma an ɗaure tafi a kan mota gaskiya sun kwanci tafi da ba jira sun ke kawai a ce a tafi inda za a tibiyar shi sai ga shi wani abu mai wani jira muna nan a cewa zaman nan da zai yi wannan zaman kai ne domin kai wannan mutumin da duk wani ne ke da wannan mutunta a nan gaba domin akwai wanda suke da irin wannan tunanin na kawo addini da rantsi na kawo ta da daular da cikin al'umma to haƙiƙa hanyar muƙabala a zauna a ware komai a bayyana komai kowa yana ganin yana ji zai kawo ƙarshen da duk wani mai ainihin ƙaramin ƙarfi wani mai ɗan ƙaramin rashin duniya kai ko mai babban ma yin Allah da zaman lafiya mun da kuma Allah subhanahu wataala ya tabbata da zaman lafiya amin tabbata da mutuwa da cikin hankali da wadata da arziki a cikin zaman mai albarka amin muna fatar da hukuma cewa lalle in dai har akwai damar a mu'amalar nan gobe to haƙiƙa kamar da kika za su fita wallahi sallahi ma dan uwa man za su cikin tare shi dukkanin malamai biya an gama shi da kowar da ta tsaye an yi zama na ƙarshe wanda ga shi babu sauran mutum sai da kuma a ba da neman su ba ba su na wallahi shi ba ne ko da ko da take shi kana da ra'ayi koran da ba ka zama na ƙarshe an gama shi da komai to da wallahi mun ba za mu furga ta ƙarya ba cewa za mu tafi ka za ka za amma dai muna shiye in dai sun mutum maza mu muna da kuma da suke amma da baki ga kuma su suna ta shi ma shi yi to da ni ka ne za ku da Allah zuwa ya kawo da zuwa to da ka muna da Allah ta wannan al'amari an zo kan zo kai ka zafa ne in Allah ya ce mu gobe an yi muna dubiya da Allah sun muna dubiya ko ne idan kuma gobe ce ba to muna jira ko yaushe Allah ya yi da shi da ya ga mata ta ka ta ta da shi da barka da shi da wannan barka insha Allah Allah ya tsara musu tausayi da tsira da tarinka da su gobe da wannan barka wa subhanallahi wa bihamdika subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.